Masu sauraro barkanmu da warhaka, sannunmu da saki saduwa a shirin zamantakewa, shiri da ke tattaro masu ruwa da tsaki don tattaunawa kan batutuwa da za su inganta zamantakewarmu ta hanyoyi daban-daban domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji. A yau shirin zamantakewa zai yi duba ne da tasirin rubutu da karatu don samun ilimin da zai inganta zamantakewar al'umma.
Da haka muke so mu yi amfani da wannan rana mu ji hankalin matasa ga muhimmancin yin rubutun da zai kawo haɗin kai, yin rubutun da zai kawo zaman lafiya, da yin rubutun da zai kawo canji ga zamantakewar al'umma.
Kawai dai ya kasance mu da muke rubutun mu rubuta abin da muka san cewa mu kanmu zai amfane mu. Indai mu rubuta abin da zai amfane mu to kenan zai amfani sauran al'umma ma.
Rubutu da karatu a kowane harshe suna da matukar tasiri wajen fahimtar tarihi, lissafi, yanayin rayuwa da sanin yadda za a yi mu'amala da juna da ma samun ilimi a fannoni daban-daban. Shugaban kungiyar marubuta ta JOS kuma ɗan jarida Abba Abubakar Yakubu ya ce alƙalami shine ginshikin samun haɗin kan al'umma.
Mun lura cewa matasa akasari yanzu harkar social media ta ɗauki hankalinsu, rubutun ma ba a yin shi da tsayi, kuma ba karatu ake ba sai abin da zai jawo hayaniya ko kuma rubuwar kai. Da haka muke so mu yi amfani da wannan rana mu ji hankalin matasa ga muhimmancin yin rubutun da zai kawo haɗin kai, yin rubutun da zai kawo zaman lafiya, da yin rubutun da zai kawo canji ga zamantakewar al'umma. Duniya tana ci gaba, abubuwa da yawa na ilimi ana rufe su a littafi ne, mun kuma ba ma karatu. Don haka Afirka da Najeriya za ta ci gaba da kasancewa a baya idan har matasanta ba su rungumi ɗabi'ar karatu ba. Amma akasarin marubuta da muke da su sun mai da hankali ne wajen ilmantarwa da faɗakarwa. Kuma bayan da muke fuskanta shi ne malamai ma a makarantu yanzu in za su ba da assignment ko aikin gida sai su ce aje a Google, saboda ba za su ce aje ka nemi littafi kaza ba. Mu lokacin da muka yi karatu muna yara akan kalu ta tafi makaranta a ce mu saya, kuma a shi za mu yi karatu, shi za mu yi aikin gida. So yanzu wannan ya fara koma baya, amma muna ƙoƙari mu ga tsakaninmu da ƙungiyar masu malaman makarantu an samu wata fahimta ta yadda za a riƙa amfani da littafanmu ana sawa a jarabawa ko kuma ana amfani da su wajen koyarwa. Akwai shugabanmu Alhaji Ado Ahmad Gidan Dabino MON ya samu amincewar NECO ta wani daga cikin littafin shi na wasan kwaikwayo Malam Zalimu, wanda an sa za a gudanar shi a WAEC kuma za a koyar wa manyan makarantun secondary. Saboda haka mun samu ci gaba, ko muna kan samu.
Idan ka duba matasa, yanar gizo yana kusan bata ko kuma gurbata yanayin rubutunsu da kuma karatunsu. In ka duba ko a cikin Hausawa za ka ga in mutum zai rubuta gaskiya sai ka ga ya rubuta GSK, wanda kusan za a ce ana gurbatawa ne, kila in sun zo nan gaba ma ba za su iya rubutun ba. Ta yaya za ku karfafa musu gwiwa?
Wannan tambaya ta yi daidai da wata tattaunawa da muka yi kwanan nan inda muka bude ɗakin karatu a Angorogo. Ɗaya daga cikin korafin da malamai da ɗalibai a wajen suka tayar shi ne, a baya farko-farkon zuwan wannan waya akwai malaman da suka yi hasashen za a iya samun wannan matsalar cewa nan gaba yara ma ba za su iya rubuta wasiƙa ba, saboda an saba da yin abbreviation, takaita rubutu wajen aika saƙo. Kuma ko da a jarabawa malamai da dama bincike ya nuna cewa suna jin takaici ne da ɗaliban suke rubutu a takaice, sai a rubuta cikin abbreviation wanda hakan yana faɗa da ɗalibi. Ko da ɗalibi ya zo mai ilimi, amma wannan saboda tasirin hanyar iya aika saƙo ta social media ya yi tasiri a ƙwaƙwalwarsa, ya mamanta yadda ake rubutu ko yin spelling na gaske ko yin rubutu wanda yake formal rubutu na tsari na karantarwa. Saboda haka wannan abu ne da za mu yi aiki da haɗin gwiwa tare da malamai mu ga cewa mun faɗakar da matasa ta hanyar biyun makarantu wajen faɗakar da ɗalibai da kuma yin bita tsakaninmu da malamai.
Harshen Hausa ya kasance daga cikin manyan harsuna da ake amfani da shi wajen sadarwa ba iyaka a ƙasashen Afirka ba, har a wasu ƙasashen nasara da ke da ƙarfin mulki a duniya. Kan haka ne makaman JOS ta Arewa Malam Sani Mu'azu, wanda ya kasance marubuci kuma mai gudanar da wasannin kwaikwayo da harsunan Hausa da Turanci, ya ce faɗaɗa rubutu da harshen Hausa zai taimaka wajen fahimtar harshen a sassa daban-daban na duniya.
Lallai kar mu tsaida rubuce-rubucenmu ga mu kanmu kawai, mu faɗaɗa da duniya za ta gani. harshen Hausa harshe ne da ya kamata mu daukaka shi, wato mu haɓaka shi yadda duniya ma za ta fahimce shi, ta fahimci irin al'adu na kirki da suke cikin wannan harshe.
Kusan za a ce wato masu rubuce-rubucen magwiwansu na sanyi, saboda kila za a ce masu karatun sun kasance suna karatu ta internet.
Wato babu yadda za a yi a kwatanta rubutu ta internet da kuma rubutu daga littafi. Shi rubutu ta littafi yakan baka dama da yanci na ka shiga cikin rubutun, ka tsinci kanka a wuraren da ba za ka kai ba. Shi ba shi da matsi. A internet in kana rubutu, kana karatu ko kana rubutu, amma data ɗinka yana tafiya, zai sa ba za ka iya sakewa kamar yadda inda littafi ne za ka iya shiga cikin littafin ka ji kamar kana cikin rubutun ko abin da kake karantawa ba. Na yi amfani da ɗaya daga cikin wato shirye-shirye da muka yi kwana 90, na yi amfani da shi don na wato mai da shi kamar alƙibla, ta yadda mutane za su gane cewa rubutu shi ke haifar da duk wani wato creativity a duniya. Shi yasa muna daɗa ba mutane ƙarfin gwiwa a dage da yin karatu daga littafi. Duk abin da zaka ga ko an yi film ɗin shi, kace ai kaga film ɗin, ba kamar ka karanta ba. Duk abin da kuma zaka karanta ba kamar kai ka rubuta ba. Saboda haka a dage da karatu, a dage da rubutu.
Shi ma injiniya Mansur Salihu na Kande makaman Jos yace ya zama wajibi su fara tattaro kan matasa domin sanin muhimmancin karatu da takarda.
Abin da yasa kenan muka ga cewa ya zama wajibi mu fara tarurruka ire-iren waɗannan don mu dawo da hankalin yaranmu su komo kan ainihin abin da yasa tarbiya ake ta cewa ta taɓarɓare, saboda ba su ɗauki ainihin yadda mu ko da yanayin yadda yake dai, amma mu kam an tashe mu ne da tattafai a rubuce wanda za ka iya kafa hujja da shi a hannu. Karanta littafi a hannu yake sa ka ɗauka ka riƙe a ka, kamar yadda ake misali karatu Al-Qur'ani, kamar yadda muka faɗa yana tabbatar da documenting din history ɗinmu yadda yake.
Aisha Sani Abdullahi mataimakiyar shugaban kungiyar marubuta a Jos tace ta maida hankali ne wajen rubuta abubuwan da suka shafi mata.
Indai marubuciya ya ta sawa ranta da ta yi rubutun abin da ta san yana damun al'umma musamman mata, ya kasance tana yawan yin rubutu a kai da kansu in sun ga labari. Kamar yanzu ana fitar da labari na guda ɗaya, sai na ɗauko wata matsala da yake damun wata mace a ranta, irin ta kasa ma fitar da shi waje, ta karanta dole za ta ba wa ƙawarta labari kuma ƙawarta za ta gani. Kawai dai ya kasance mu da muke rubutun mu rubuta abin da muka san cewa mu kanmu zai amfane mu. Indai mu rubuta abin da zai amfane mu, to kenan zai amfani sauran al'umma ma.
Mafi yawan waɗannan rubuce-rubuce musamman ta ɓangaren mata zaki ga ana yin su ne kan soyayya da sauransu, abinda da ya jibanci soyayya. Ba kya ganin kamar yanzu yanda tarbiyya matasa ya gurɓace, kuma da hankali game da irin illolin shaye-shaye da sauransu, da zamantakewa tsakanin mata da mazaje da kuma al'umma ma gaba ɗaya.
To yanzu gaskiya kai ya waye ba a cika yin rubutu zalla akan ɓangaren soyayya ba, akan yi rubutu akan abubuwan da ya shafi rayuwar al'umma ne, musamman ma ga matan. Nace abinda ba za su iya fitowa su faɗa ba da ma maza, akwai abubuwa shi kanshi da ya zaɓi maza, irin ba za su iya fitowa su nuna wa duniya cewa suna da wani abu da yake kalubalantar rayuwarsu ba, kaman gazawa ne. To ta hanyar rubutu da iya fitowa da shi anan, kuma wani zai iya samun ƙwarin gwiwa har ya samu mafita ga matsalar shi.
Babban matsalan da ake samu shine waɗanda za su karanta wannan rubuce-rubuce da kuke yi, ganin yadda yanzu yanar gizo ta kwashe duk matasa musamman har da mata ma ba su da lokacin da za su zauna su yi wannan karatu. Kina ganin kamar yana taimakawa ku wajen cimma burin abinda kuka yi wannan rubutu a kai?
To gaskiya ai kamar yanda yanar gizon ta ja mutane, to sai ta ja marubutan ma. Ana buga littafi amma yanzu an fi rubuta littafi a online, an buɗe yawa shafi wanda ya danganci irin zallan labarai ne ake rubuta na Hausa ko na Turanci. To da yawa yawanci mata suna samu, kuma in muka gama littafi irin ana samun masu YouTube channel suna siya, in suka siya za su maida shi audio. yawanci za ki ga wasu masu mai da shi sana'a su irin mazan nan matasa suna daurawa za a je shagon su ana turawa.
Amma tun lokacin da kuka fara wannan rubuce-rubuce kuna ganin kaman ana samun waraka wajen abubuwan da kuke rubutawa?
Eh, gaskiya babu laifi ana samu. Tunda ko ni zan yi rubuta labari zan fitar, wata za ta zo tana nema ta ce min ta ga wani abu a cikin littafi na kuma ta yi amfani da shi. Sannan kuma ya fito da mu a nan garin Jos din, tunda da ina tunanin ma ba a magana wasu marubutan Hausa a garin nan, amma fitowar kungiyar nan a hankali a hankali an fara sanin cewa akwai kungiya ta marubutan Hausa.
Daga ƙarshe dai Malam Ibrahim Abdullahi Muhammad, ɗalibi a sashen kimiyyar siyasa a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, ya jaddada ba da ƙwarin gwiwa ne ga marubuta littattafai.
Ba za a taɓa haɗa rubutu da abin da yake a kimiyya ba ta fasaha, domin duk wanda ya ga dama yana iya rubuta abin da ya ga dama, kuma ya haska kanshi a kamera, kuma ya watsa ba editing ba, ya batanci ga wanda yake so, ya faɗa abin da yake so, abin da ya saba addini, al'ada da duk wani abu da ka sani. So idan ya zama na za a yi dogaro da abubuwan da suke social media ne a karantu ko a karantar da yaya, to tilas za a samu gurɓatacciyar al'umma.
Kowace hanya hukumomi za su shigo lamarin?
Bayan an yi rubutun a ƙarfafa marubutan, a shigo a tallafa musu ta ɓangaren tattalin arziki, a tallafa musu ta ɓangarorin shawarwari. Ai, gwamnatin tarayya duk bajet ɗin shekara tana da kuɗin da take warewa don siyan littattafai, sai dai marubutan arewa ba su cika karkata wajen rubutu akan irin abin da gwamnatin take siyawa. Ma'anan abin da za ta siya, ai sai abin da kake so za ka siya.
Jama'a masu sauraronmu, a nan shirin zamantakewa na wannan mako zai ja birki. Sai wata Laraba idan Allah ya kai mu zan dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya.